ci gaba da karatunmu na littafin al-arba'in an-nawawiyya na al-imam an-nawawi. A yau wannan wuni na Laraba daren Alhamis, wato bakwai ga watan Jumadal Ula, hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1431, kuma 21 ga watan Afrilu 2010. Za mu tashi a hadisi na uku a waɗannan hadisai guda 42. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Imam an-Nawawi ya kawo mana wannan hadisi na uku daga hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Mun san Abdullah ibn Umar ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam, Abu Abdurrahman kuma ɗa ne ga khalifa na biyu, wato Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar ya shahara tsakanin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da kiyayewarsa ga sunnar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana cikin sahabbai da ba sa barin duk wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata sai face sun aikata shi, har ya kasance wasu wuraren babansa yana ganin kamar ya wuce iyaka, har yakan hana shi wani abu. Wata ran yana dawowa daga tafiya sai aka ga ya sunkuya a wani wuri ƙarƙashin wata bishiya. Da akwai bishiya a wurin, yanzu kuma a lokacin nan babu. Aka tambaye shi me ya sunkuya, sai ce da wata ran suna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da ya zo wucewa ƙarƙashin bishiyan nan saboda wani reshe da ya sako ƙasa ya sunkuya haka, kada reshen ya buge shi ya wuce. Sai suka ga Abdullah ibn Umar ya yi wannan ɗin saboda tsananin koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wani abu da Abdullah ibn Umar zai ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata bai kokarin ya aikata shi ba. To har ya kai cewa babansa yakan hana shi wasu abubuwan, bai kai a ce ya yi haka ɗin ba. Abdullah ibn Umar kuma har yanzu yana ɗaya daga cikin mutum, ko shi ne na bakwai ɗin mutum shida. To ɗin wani zai ce wace irin hausa ce wannan? Yawwa, lokacin da Umar radiyallahu anhu zai rasu, ya yi wasiya ga mutum shida su je su yi tunani a tsakaninsu su zaɓi wanda ya cancanta ya zama khalifa. Waɗannan mutum shida su ne Uthman da Ali ibn Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaidillah da Az-Zubair ibn Al-Awwam. Sai ya ce ga Abdullah ibn Umar nan tare da ku, in kun ga dama ku shawarce shi a wani abu, amma kar a bashi khalifanci. Umar shine mai wannan aiki ne, kun ga bai mai da abun ya zama gado ba a lokacinsa. Sai ya ce in kun ga ya dace ku nemi shawararsa a kan wa za a zaɓa, amma dai kar a bashi. Ba don komai ba, ba wai saboda Abdullah ibn Umar bai cancanta ba, a'a, saboda kada Umar ya sunnanta wata sunna a fahimci cewa ɗansa yake so ya gaje shi. Abdullah ibn Umar haƙiƙa babba ne daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam, duk da cewa yana ƙarami a zamanin annabi, amma kuma falalarsa da darajarsa babba ce kwarai ya ruwaito hadisai daga manzo sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa to wannan yana cikin hadisan da ya ruwaito yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa buniya al-islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shahadati an la ilaha illallah wannan zaka iya karantawa shahadati an la ilaha illallah ala al-badaliyya saboda badal kullin ne min ba'd ko badal ba'd min kull domin a cikin khams din nan shine kullun shine shumu shi kuma shahadati daya daga cikin wadannan afradin guda biyar din ne kun ga shi ya zama badal na kull min ba'd ay min ba'd min kull don haka zaka iya cewa shahadati an la ilaha illallah hakan kuma in ka karanta alast enough kace shahadatu an la ilaha illallah shi ma diya halatta duk wato za iya karantawa haka kamar da yazo daraballahu mathalan rajulaini sai ce ahaduhuma kaga wannan alast enough ne da ya bi ka'idar badaliya da an bi ka'idar badaliya wajen kira'a sai a ce ahadihi ba to dan haka ya halatta kace shahadatu ya halatta kace shahadati imma alal badaliya imma alal istinaf wannan babin nahwu i'rabin lafazin kin wa anna muhammadan rasulullah kar mu manta ma'anar shahada mun fada a darasin ko abin da shafi hadisi na da ya gabata cewa abin da ake nufi da shahada shine me shahadatu allah ilaha illallah me ake nufi da ita lafazin shahadar kawai mun yi magana akan wa zai tuna mana bambancin shahada da kauli menene in mutum yace ko in aka ce qala ashhadu an la ilaha qala an yaqula la ilaha illallah ko an yashhadu an la ilaha illallah me bambanci tsakanin wannan lafazi da wannan babu wanda zai tuna na'am na'am يقول يا فتى ده حديث نعم طيب شهادة تاكون شي ابو بوكو تاكون شي اعتقادي na zuci ku rike fa wannan karin an fada na'am yawa in an ce shahada to ta kunshi i'tiqadin zuci cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah sannan da fadin baki sannan da bada labari akan domin shahada ba ta yiwa sai ka bada labari shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim kaga nan Allah madaukaki ya riga ya sani amma ba mu labarin nan kari ne akan wancan abu da ya riga ya sani haka duk abin da aka ce shahada zakai akan sa to sai ya zama cewa kana da i'tiqadi na zuci ka fada da baki kuma sannan ka ilmantar da wanda bai sani ba ka bada labari haka shahada kalma ce mai karfi kwarai da gaske mutum ba zai zama musulmi ba sai ya shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kuma ya shaida cewa muhammad ibn abdullah rasulullah manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam wa iqamis salah da tsaida sallah za a iya cewa wa ada'is salah hakanan za a iya cewa wa i'ta'iz zakah da lafazin i'ta na ainun da ta kamar yadda za a iya cewa wa ada'il hajj da makamantan su amma me yasa a wannan hadisi din aka ce iqamis salah kuma aka ce ita'iz zakah saboda ladabi ga qur'ani a cikin alqur'ani da wannan irin wannan kalmomin su aka yi amfani da su yana daga cikin abin da ke karawa mutum albarka a iliminsa da yadda yake magana idan ya zama cewa duk abin da zai faɗa ma yana koyi da lafazin alkur'ani girmama alkur'ani ne idan ka zo yin magana ka yi ta'abiri irin yadda Allah madaukaki a cikin alkur'ani kamar yadda nace ya halatta za a iya cewa ada'is salah a bada sallah a aikata ta amma idan muka duba alkur'ani me yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ce mana wa aqibu sala wa me wa atu zakka ba a'tu az-zakka da ainun da ta'ab duk da cewa ma'anar su daya to amma saboda girmama lafazin alqur'ani wannan kuma tarbiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma haka nan sahabbai suka dauki wannan tarbiya daga wurin sa duk abin da yake lafazi ne na alqur'ani to an fi so kai amfani da shi a cikin abubuwanka na addini maimako ka kawo ni lafazi da baya alqur'ani baya cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sai an zo an neme ka kai bayanin me ake nufi da shi sannan yace wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa sawmi ramadan sai ce rawahu al-bukhari wa muslim wani zai ce wannan hadisi menene fa'idar kawo shi bayan ko an riga an gaya mana waɗannan arkanin islam din a hadisi na biyu da ya gabata ko mun karanta hadisi na biyu ya muhammad akhbirni anil islam qala al islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu sala wa tu'ti zakat wa tasuma ramadan wa tuhajjal bait in istata'ta ilayhi sabila bambanci kawai a wancan an fadi azumi kafin haji a wannan kuma aka fadi haji kafin azumi wasu malamai sun fadi wasu dalilai na hikimomi da yasa aka yi waɗannan abubuwan amma duk da tunda ba bayani ne na annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ba liban amma ijtihadat ne za su iya dacewa za su iya zama ba haka ba amma dai haka hadisin ya ruwa dalilin wannan maimaita wannan hadisi bayan ko an yi maganar arkanul islam malamai suka ce zai iya koma zuwa ga abubuwa uku na daya akwai ta'kidi karfafa wa maganar waccan ta farko da aka faɗa a ƙara karfafa ta a bude mata wani hadisi na daban a faɗi cewa lalle musulunci nan an gina shi akan rukunan nan guda biyar dalili na biyu ko hikima ta biyu talammasa har ulama ita ce zai iya yiwuwa ya zama abin da yasa aka maimaita ko aka fidda wannan hadisi aka ware shi aka faɗe shi da arkanin islam don ƙara bayyana ƙuruƙuru cewa lalle musulunci an gina shi akan waɗannan abubuwa biyar shi yasa aka yi amfani da lafazin arkan malamai suka fassara abin da lafazin arkan amma wani zai ce to ai an yi magana cewa lafazin arkan malamai ne suka fito da shi ba a ƙur'ani yanzu ba ko in shi ma mun faɗi wannan amma lafazin in aka ce duniya duk abin da aka ce an gina wani abu a kansa kaga ya nuna ashe idan aka cire wannan abin da aka gini akai wannan abu zai faɗi kaga kenan an dai koma kan maganar rukuni din nan to ana maganar tana nan sai dai akwai maganganu da zamu zo mu yi amma zan kokari in takaita su saboda mu karanta hadisi na gaba a yau mu samu hadisi guda biyu insha Allah mu karanta saboda abin da ya kamata mu fahimce shi a wannan hadisin insha Allah mun fahimce shi a hadisin da ya gabata wajen bayanin da muke amma abu daya da ya kamata a tattauna akan sa shine wanne abu ne daga cikin waɗannan rukunai guda biyar idan mutum ya bar su hakika ginin nasa zai rushe a ce ya fita daga addinin musulunci tunda an fassara mana arkanul islam ma'anar su sune me al'amalu zahira al-islam ana nufin aiki wanda yake zahiri in kuka kula waɗannan abubuwa guda biyar din nan banda shahada wadda take zuci gaba ɗayan su ayyukan menene ayyukan zahiri ne sallah a bayyana ake yin ta ka iya cewa azumi ma aiki ne na boye amma dai yana da lokacin da za a iya ganin wasu alamu nasa amma dai daga bubba yake shi ma zakka aiki ne shi ma zahiri kuma abu ne wanda yake in ka kula kaman za a iya cewa har yanzu wajen abin da yake da alaka da gabubba da zuci shahadatu an la ilaha illallah aiki ne na me na zuci sallah aiki ne na gabubba zakafa aiki ne na me na dukiya da kuma wani bangare na me na jiki a kowanne aiki zuciya in muna zancen niyya yawwa amma dai aiki ne na dukiya mahab yawwa azumi fa aiki ne na jiki domin jikinka da yake shan wahala yawwa aikin haji fa aiki ne na jiki da kuma dukiya yawa ya hada jiki da dukiya domin an hada shi da wani sharadi cewa inistata ilaihi sabila inistata ilaihi sabila ina abin ake in kana da guzurin da zaka yi tafiya da amnu hanya wato zaman lafiya babu tsoron rikici in kana tsoron ana yaki ko ana wani abu sai ka zauna a gida farilla ta fadi to waɗannan abubuwa din wanne ne daga cikin su idan mutun ya bari yakan zama ya fita daga addinin musulunci na farko babu kokonto a kansa ko shahadatu allahi ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah duk wanda ya bar wannan bai shaida ba a zuci da kuma fadin baki kuma mutane su san shi akan haka to ba musulmi bane sallah fa idan mutum ya bar sallah nan akwai bukatar ku bambance barin sallah tahawunan wa takasulan akwai kuma barin sallah juhudan dukkan waɗannan guda hudu din daga cikin ayyuka na zahiri idan mutum ya bar su juhudan me ma'anar juhudan inkari yana ganin cewa kai ba ma wajibi bane me hukuncin sa ya zama kafiri ya fita daga addinin musulunci mun bai ji wannan kaman ka zo ka ce ai sallan ma ba wajibi bane ya zama ba musulmi ba to amma barin sallah tahawunan wa takasulan fa yana yin sallar ya yadda da farilla ce amma kuma sai bai tashi yayi an kira ta kowa tashi ya je yayi shi bai yi ba ko baya yi me hukuncin wanda baya sallah wannan shine da adun kulli mafi me laifi anan an samu sabani tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai malaman zamanukan da suka zo baya ba wasu daga cikin su sun ce wanda duk baya sallah to kafiri ne da dalilai kuma da yawa kusan ka iya cewa wannan shine ra'ayin jumhurul ahlil hadith mafi yawan malaman hadisi ra'ayin su kenan saboda riwayoyi da aka roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi da dama an roto yana cewa bainana wa bainahum ko al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah abinda yake tsakanin mu da su yana nufin kafirai shine sallah duk wanda baya sallah kawai ba musulmi ba kuma suna ganin cewa kasancewar ita ce azhar sha'air islam mafi girman wato alamun musulunci idan dai aka ce mutum baya sallah to kuma me ya bari ko me yake aikatawa wanda zai nuna cewa shi musulmi ne na haka jumhurin malamai da jumhurin da yawa daga cikin sahabbai sun ce wanda ya bar sallah kafiri ne shi wasu kuma malaman suna cewa a'a ba zai zama kafiri ba sai dai ya zama yana cikin waɗanda suka aikata manyan laifuffuka kuma yustatabu ma'ana za a zaunar da shi a ce lalle a bashi dama yayi sallah kwana uku a jira shi yayi sallah a ce to kai lokacin sallah fa ya tashi kai washe gari ma a kara washe gari a kara in har yake to shikenan sai a kashe shi kisan haddi ne wannan ko haddin kafirci ne ko ko wato na ridda ko ko haddi ne na rashin yin sallah shi ma nan suka saba amma dai idan ka kalla abinda malaman da yawa suke faɗa shi ne wanne irin mutum ne haka kawai yana zaune ya ki yin sallah a daure shi alkali ko sarki ya bada umarnin cewa wannan mutumin ku fito da shi a ce ya yi sallah sai ya ki a sake kiran wata sallar ta shi kai ya ki duk da haka kuma yana nan a musulunci wani irin musulunci ne wannan to wannan abun wasu suka kalla suka ce gaskiya wanda baya sallah to ba za a sa shi a cikin wato musulmi ba sabanin dai yana nan a gurin malamai sun yi shi amma abin da yake ya shafi sauran abubuwan da azumi da zakka da aikin haji to akwai sabanin shi ma akwai wasu riwayoyi amma ba su kai na maganar sallah karfi ba yawa wasu suna cewa idan ya bar ɗaya daga cikin su shi ma baya yi zai zama kafiri amma idan muka kalli wasu abubuwa din kamar misali yanzu aikin haji mutum an san shi yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah yana azumi sai aka ga bai je haji kaga wannan ba wani abu da zai nuna cewa ya kafirta ya fita daga addinin musulunci shi yasa suka ce hatta maganar sallah din ma wani abu ne batsini tsakaninsa da ubangijinsa ko da ya ki wanda suka ce ba za a dauke shi a matsayin kafiri ba suka ce wani abu ne wanda sai idan alkali ne ya zauna ya tabbatar da shi a tsayar masa da hujjojin gafa Allah madaukaki ya wajibta mana yin sallah me yasa kai ba za ka yi ba to da sai an kai ga yayin furuci da bakin sa cewa shi bai da wajibcin ta ba to shikenan abun boye ya fita fili ko sai a masa hukunci da kafirci in ko bai haka ba to babu wani abu da za a samu na cewa wato ya fita daga addinin musulunci amma dai maganganun sahabbai suna da girma a wannan babin na cewa lallai barin sallah barin musulunci ne shi yasa akwai Muhammad ibn Nasr al-Marwazi yana da littafi sunansa Ta'zim Qadr as-Salah mujallad 2 ne ruwayoyi ne kai akan falalar sallah da maganar wajibcinta duk ya tara waɗannan ruwayoyi abin da ya kai gare shi shine kuma cewa dukkan mutumin da baya sallah gaskiya ba musulmi bane Allah ya kyauta wannan kawai shine abin da zamu yi dan ishara akan sa dangane da wannan hadisi mu karanta hadisi na gaba saboda a yau din mu sami karanta hadisi alƙal guda biyu saboda fa'idar ga masu a lokaci kuma saboda kasancewar mun tattauna akan wannan a darasin da ya gabata na'am الرابع ذاك ابن ده يفيش قال wannan anawin don ba shi mai littafin ne yasa su ba yau ka karanta hadisan saboda hadisan kawai ya kawo wannan a wata wani bugun na wannan littafin arba'un an-nawawi babu wannan anawin din me anawin wannan taken cewa al-amr bil khawatim shi nawawi bai fi wannan kamar littafin sahih muslim ne sahih muslim haka yayin jero hadisansa gaba daya ba tare da ya yi musu wannan babi ba duk da dai al-imam an-nawawi a sharhinsa al-minhaj shine yasa waɗannan babi din dan haka idan ka buka ce qala al-imam muslim ba za ka fadi waɗannan abuwa ba domin ba shi yasa su ba sai ka fadi masa ka fadi abin da shi ya fada jero hadisan na'am karanta wannan hadisi حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم احدكم خلقه يجمع خلقه wannan hadisi yana mana bayani akan abin da ya shafi kaddara musamman abin da babin abin da yake da alaka da as-sawabiq wal khawatim as-sawabiq shine abin da mutum ya gabatar ya aikata suka gabata suka rigaya al-khawatim shine ayyukan da mutum za a karbi ransa a kansu ma'ana irin halin da mutum zai mutu a kai za a iya samun bambanci tsakanin halin da mutum yake a da yake aiki a kansa irin aikin da yake yi da kuma irin halin da zai mutu a kansa na jinkirta bayani akan imani da kaddara a wancan hadisi na biyu da muka karanta duk da cewa sababinsa magana kaddara ne zuwa wannan hadisi ne imani da kaddara kamar yadda muka sani rukuni ne daga cikin rukunan imani. Wajibi mumini ya yadda, ya sansance, ya tabbatar cewa lalle Allah madaukaki ya rubuta halinsa da duk abin da zai aikata da abin da zai aukan masa na alheri ko na sharri a wannan rayuwar daga farkonta har zuwa ƙarshe. An rubuta a lauhil mahfuz. A wannan hadisin za mu ji shi kuma wani rubutun da ake umartar mala’ika ya rubuta a lokacin da za a busa mutum rai. Wannan rubutun yana da bambanci da wancan rubutun na Allahul Mahfuz. Wannan da za mu ji shi ne rubutun da akan iya canza shi. Za ka roƙi Allah ya canza maka shi kuma a canza. Rubutun farko na Allahul Mahfuz shi ne wanda ba a canza. Za mu zo mu bayanin wannan. Amma a dunkule, maganar imani da ƙaddara, akwai wasu abubuwa guda hudu. Ina jin ba mu faɗe su a wannan darasin ba, a wancan hadisi da muka karanta. Wajibi mumini yayi imani da su a matsayin su ne maratib na imani da ƙaddara. Ana ce musu maratibul iman bil qadar. Ka iya ce musu da Hausa rukunan imani da ƙaddara. Ma'ana imaninka da ƙaddara ba zai cika ba sai ka yarda da waɗannan abubuwa guda hudu. Waye san su? Da me da me? Na'am. Na'am. Imani da ke wayayyen ilimin Allah madaukaki cewa ya san komai? Mhm. Na'am. 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 Rubutu. Na'am. Na uku. Na hudu na ƙarshe mashi'ar Allah madaukaki. Na waɗannan su ne abubuwa guda hudu wajibi kowane mumini ya yi imani da su kafin imaninsa da ƙaddara ya tabbata. Ka yadda da cewa su ne suke faɗa al-ilmu wal-kitabatu wal-khalqu wal-mashi'a. Ka haddace su da larabci kalmomi kalmomi haka, sannan kuma bayaninsu sai ka iya sani. Da mene da mene? Al-ilm wal-kitaba wal-khalq wal-mashi'a. Al-ilm wal-kitaba wal-khalq wal-mashi'a. Ka yadda da cewa Allah madaukaki ya riga ya san duk abin da zaka aikata na aiki. Haka nan ya san ilimi sabiki tuntuni tun fil azal duk abin da zai same ka na alheri ko na sharri. Sannan kuma ka tabbatar kai imani cewa ya riga ya rubuta wannan abun Allahul Mahfuz. Sannan ka yadda kai imani cewa Allah madaukaki shine mai halittar wannan aikin a lokacin da ka aikata shi. Sannan kai imani cewa wannan abu baya faruwa sai da nufin Allah. Wani zai ce meye dalilin ko meye hikimar in ban yadda da wannan din ban yi imani da ƙaddarar ba kenan? Waɗannan abubuwan gaba ɗayan su sa su a matsayin sharuɗai, raddi ne ga waɗanda suka ƙaryata su. A hadisin da ku karanta wancan sati mun ji wasu mutum biyu sun zo daga garin Basra, ko suka ce akwai wani mutumi ana ce masa mai Ma'bad al-Juhani a Basra, ya zo yana cewa innal amra unuf wala qadar, cewa babu kaddara, al'amari kawai haka yake, Allah bai san abin zai faru ba ma sai da ya faru sannan ya sani. Haka wai duk ayyuka suke. Mun fahimci wannan? In ji waɗancan mutane, kun ga wannan? Ashe idan muka yadda da ilimin Allah sabiqan, raddi ne ga waɗancan mutane. Yau haka nan ƙarfafawa ne ga wannan raddin, mu yi imani da cewa Allah madaukaki ya riga ya rubuta a cikin Alkur'ani, a cikin Lauhul Mahfuz. Babu abin da zai fita daga cikin wannan rubutun nasa cewa lalle rana kaza, lokaci kaza, wane zai kaza, zai aikata kaza, zai ci abinci kaza, kuma za a yi kaza, zai zama kaza wajen aikinsa ko kuma ba zai zama kaza ba, zai rike matsayi kaza, ba zai rike matsayi kaza ba. Duk wannan abubuwan an riga an rubuta su. Sannan Allah madaukaki idan abin ya faru a lokacin da ya faru to da halittarsa ne abin ya faru ma'ana da kai da aikin da ka aikata da dukkan musibar da take faruwa wa yake halittarsu Allah ne wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah ne yake halittarku shi ya halice ku da kuma abin da kuke aikatawa duk da wannan ana maganar raddi ne akan mutanen annabi Ibrahim lokacin da suke gina gumaka da suke gina gumaka suna bauta musu Allah madauke yake gaya musu cewa Allah shi ya halice ku ku da abin da kuke aikatawa din ma'ana wannan gumakan da kuka sassaka Allah ne ya halice su suma to amma a babin kaddara kuma wannan lafazin ya amalun din shamil ne ga kowanne aiki babu aikin da ya fita hatta ayyukanmu ne yau da kullun domin su masu ƙaryata kaddara suna cewa al insanu khaliqu af'ali masu ƙaryata kaddara mu'tazilawa da waɗancan mutane da suke cewa Allah madaukaki bai san abu zai faru ba sun faɗa ne wai domin musa Allah da ƙaryata shi shubha ce nassoshin qur'ani da hadisi da suka zo a nan babin ba su fahimce su yadda malamai suka fahimce su ba sai suka ce wai ai Allah adali tunda ku Allah adali ya za a yi kama ka da laifin abin da ya san zaka aikata shi kafin ka aikata in ya san in ka zo ka rayu kaza zaka aikata kaza zaka aikata kaza to me ya fa'idar kuma a zo a yi maka zunubi sai suka fahimci ma'anar in aka ce ya sani kamar ma'anar su ɗaya da ya bada izini ai mun fahimci wannan kuma akwai bambanci sanin sa ba shine ya bada izini ai ba ba shine ba da izini na mahabba na cewa ya yarda da wannan abun ba ina fatan mun gane wannan to su saboda da ido ɗaya suke karanta alqur'ani ma'ana ba sa tsaya su fahimce shi yadda ya kamata kamar yadda malami suka fahimta sai suka dora wannan hukunci suka ce to tunda ku Allah mai adalci ne ba zai yi zalunci ba in ya kama ka da laifin da ya san zaka yi shi to kamar yayi zalunci kenan to Allah kuma ba azalimi bane adali ne don haka ashe bai sani ba kai ne ka kirkiro aikin ka ka aikata Allah bai san lokacin da ka aikata ba sai suka manta a wannan takririn da suka yi sun nasabtawa Allah jahilci kuma haka bane nasabtawa Allah jahilci menene kafirci wannan shi yasa ahlus sunna masu bin qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fita zama lafiya sun yadda da dukkan nassoshin alqur'ani sun yadda da dukkan nassoshin hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu tufka da warwara a cikin qur'ani babu tufka da warwara a cikin hadithan annabi haka nan babu tufka da warwara tsakanin hadithan manzon Allah da qur'anin Allah duka abu ɗaya suke faɗa don haka idan ka karanta wata aya ka karanta wani hadisi sai ka ji kamar ba su yi daidai ba ka je ka tuhumi iliminka ka bincika ka tambayi malamai menene hakikanin fasarar wannan ba a shiga abubuwan da hankali mun san wannan irin abu shine ya haifar da irin hanyoyin nan da akan samu wasu su zo ana ce musu qur'aniyun ko su zo su ce ai su sun bincika ma kawai sun ga wannan hadisin ya saba wa alqur'ani don haka su ba su yarda da shi ba kawai shikenan sai a jifa sai a ce alqur'ani hadisi duk ƙarya ne wani masu irin wannan aqida na taba jin sau lokaci yana cewa wai hadisin da ake ruwaitowa wai annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana a gidansa an yi wata biyu wata bayan wata ba tare da an dora wani abu akan wuta ba ai akwai wannan hadisin mun karanta wanda duka yana nuna mana me zuhudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa duniyan nan bata zama komai ba a wurin sa kuma cewa Allah madaukaki da ya dauki duniyan nan da wata muhimmanci da wani muhimmanci da ya bada ita gaba daya ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yakan fito yana jin yunwa yana tafiya ya hadu da Abubakar da Umar ina za ku je tsakiyar rana su ce wallahi ba abin da ya fito da mu daga gida illa yunwa yace shi ma wannan yunwa sai ta fito da shi ba dan komai ba dan an nuna mana duniyan nan ba wani abu bace to annabi sallallahu alaihi wasallam ana irin wannan abu a gidansa Aisha tana faɗa cewa su ga wata ya wuce su ga wani watan ba tare da an dora wuta a gidansa ba babu abin da suke ci illa al-aswadain sai da bino da ruwa to sai waɗannan masu irin wannan tunanin suka ce a wannan hadisin ai ƙarya ne me hujjar su wasu sun kama qur'ani wai wajadaka a'ilan fa'agna Allah ya same ka a'ilan matalauci fa'agna ya ba ka wadata kawai alqur'ani ya ce mawadaci ne ku ku ce mana matalauci kun ga wannan wata alaka ce ta me
karancin fahimtar shi kansa alqur'ani yawa kuma ba tare da an koma gun malamai ba dan haka mutum ya kiyaye fassara ayar qur'ani da fahimtar sa kasira ko kuma wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika kokari na koma zuwa ga malamai su bambanta su bayyana masa wannan shi ya haifar da wata bid'a ta wadancan mutane din Allah ya sauke dan haka mu rike wadannan maratibul qadar guda nawa guda hudu da me ne al-ilm والكتابه والخلق والمشيئه يوا مشيئه من اكي نبي المشيئه tunda mun yi magana akan al-khalq ana nufin Allah madaukaki nufi wanda shine ke da ma'anar abu ya auku ba tare da lura da cewa Allah ya yarda da abin yana son sa ko kuma bai yarda da abin baya son sa ba ku fahimta ba ko karin bayani mashi'a anan abinda ake nufi da ita mu bada misali Allah madaukaki a cikin halittarsa ai ya halici abubuwa masu kyau ya halici abubuwa kuma marasa kyau ya halici mutum sai ya sa shi kafiri haka ne ko ba haka ba halittar nan nufin a samu wani mutum ya zama kafiri halitta ce ta Allah shi ya halice shi ba dama ka ce bai halitta ba to amma Allah ne ya umarce shi ya zama kafiri kuma kasancewar a samu kafiri din nan Allah yana son a samu kafirci baya so wala yarda li ibadihi al-kufr in tashkuru yardahu lakum in takfuru mene fa inna Allah ghaniyun ankum wala yarda li ibadihi al-kufr Allah madaukaki ba ya yarda da kafirci don haka idan mutum ya kafirci shine ya kirkiri ko ya sha'awar ya kafircin sa ya zabe ya kafirci amma kafircin nan bai auku ba sai da nufin Allah domin kuwa wuku'in wani abu a cikin wannan halittar ba dama a ce ya faru ba tare da wato sanin wanda ya halitta ba ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir duk waɗannan ba zan manta da waɗannan ayoyin ba lokacin da muke karrara waɗannan abubuwa ashe kenan akwai bambanci tsakanin faruwar abu a matsayin sa na waqi'i da kuma faruwarsa a matsayin abin da Allah yake so mumini ya zama mumini Allah madaukaki ya halicci mumini ya zama mumini ya halicce shi kuma yana son imani yayi umarni da imani kuma ya yarda da imani don haka anan ana malaman tauhidi suna cewa irada ta Allah tana kasuwa zuwa kashi biyu akwai irada kauniya akwai kuma irada shar'iyya iradar Allah nufin Allah wanda yake na maganar halitta kawai ba tare da kallon Allah yana so ko baya so ba cewa ai kafirci ai sharri ai komai duk gasu nan ana yi Allah ne ya bada damar domin ya zama ibtila'i ga mu'minai ya ba su dama su yi zabi ko su yi wannan ko kar su yi wannan ina fata mun fahimta sannan kuma ya bada damar mai imani yayi imani mai alheri yayi alheri tare da cewa shi dan adam an halitta masa zabi an halitta masa mene zabi wannan zabin da aka halitta masa aka bashi damar ya ce abu kaza yana da kyau na yadda zan yi abu kaza bashi da kyau na yadda zan yi eh hakan nake nufi idan an bashi wannan zabin ne domin me domin a samu hujja akan sa a bashi lada anan a bashi zunubi mun fahimci wannan ba tare da cewa Allah ne ya bashi umarni je kai kaza ba domin me tunda yace wala yarda li ibadihi al-kufr kaga ai baya da ai kafirci to ashe kenan hukukin kafircin din daga gashi kafircin ana yi ashe kenan kafircin ya faru ba da yardar Allah ba amma da nufin ya uku ni ina ga kamar ba fahimta ba to a bar shi haka yau musallama wa Allah madaukaki mu yarda da waɗancan abubuwa cewa Allah madaukaki duk abin da muka yi ya sani ya halitta ya rubuta da kuma nufin sa abin ya faru shikenan sai ka zauna lafiya yawa amma fa ya baka zabi karka manta karka go wata ranka yi hujja da kaddara kun san akwai a gefe guda daga cikin waɗanda suka yi sabani a wannan babi na kaddara firkoki guda biyu ne duk na bid'a waɗancan na farko da muka faɗa kadariya ke da su ne suka ko suka ce ai babu ma kaddara saboda me wai su kokarin su tabbatar wa Allah mai adalci sai suka kare ta wato kaddara akwai wani gefen kuma ana ce musu aljabariya su kuma sai suka ce ah to tunda dai abun haka ne wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama sai suka ce a ciki duk abin da kai din nan a duniya to ba kai ne kai ba Allah ne don haka duk abin da kai kana da hujja kawai sai ka ce Allah ne ya kaddara wannan su kuma ta firka ce su ma daban suna ne shi yasa malamai da suke raddi ga irin wannan maganganu ina iya tuna wasu maganganu masu kyau na Ibn Taymiyyah a wannan babin a cikin juzu'i na 8 na fatawarsa da yake fada yana cewa masu hujja da kaddara din nan ka same su yace idan ka samu mutum yana zaune a cikin su wanda komai ya faru sai ce ai haka Allah ya kaddara sai ka same shi ka share masa mari in yi magana sai ka ce Allah ne ya kaddara zai yadda da wannan ko ba zai yadda ba kun ga ashe kenan wato ba komai ake yadda da shi ba shi kamar yace kuma kamar mutum ne har yanzu yana zaune a gida sai ya ce shi fa in Allah ya kaddara zai yi da to Allah zai ba shi da ko bai aure ba a hankalce me za ku ce masa ka ce mahaukaci zai zauna bai yi aure ba kun ga bai nemi bai yi al-akhdhu bil asbab ba sai kawai yayi itimadi akan kaddara yauwa dogaro akan kaddara ba tare da ka kama hanyar neman abu ba rashin hankali ne yauwa baka zama kawai a gida ka sai ai shi gidan Allah rubuta maka zaka zama miliyoniya to zaka zama ba aiki ba kasuwanci ba komai kana kwance wannan abubuwan ba sunansa wannan abun ba sunansa tawakkali ba ba dogaro ga Allah bane dole ne labudda min al-akhdh bil asbab shi yasa idan mutum yana so ya zauna lafiya a babin kaddara aqidarsa ta zama mai kyau ga abubuwan da zamu rike na farko yadda da cewa lalle Allah ya sani din ya rubuta ya halitta ya nufi na biyu Allah madaukaki yayi umarni yayi hani wajibi mu bi umarninsa wajibi mu bi hannunsa domin wancan da yake cewa zai hujja da kaddara kun ga ashe yayi iskatun wannan babin yayi watsi da wannan babin na maganar abu umarnin Allah a bar hannunsa yayi watsi da shi domin a wurinsa komai zaka iya aikatawa kun san cewa a wannan babin ne aka samu masu da'awar sun zama Allah mun fahimci wannan wani yazo ya ce a shikenan shi gaba ɗaya zunubai ma'ana takalifin rayuwa ya faɗi a kansa domin in dai Allah ya rubuta zai shiga aljanna to kawai shikenan zai shiga ko da bai sallah ko da bai azumi ko da ko bai yadda da Allah shikenan sai ma ya wayi gari kawai ya sauke wa kansa takalifi ko ya ce ma ya zama ubangiji don haka babin abubuwa irin waɗannan suna buƙatar ɗalibin ilimi ya zauna ya karanta su daga littafin malamai akan hasken Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zauna mai salim alim wato lafiya Allah ya samu dace mu koma hadisin mu a Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu ko lokaci yayi saura minti na ina so insha Allah yauwa ina so mu koyi kuma saba da iltizami da tsari lokacin in aka ce lokacin yayi ko da bamu gama ba mu tsaya dan haka ku tsaye da ni lokacin insha Allah sai a tsaya domin lokacin ba wai abu ne da za a kare shi yau da kullum ba a yau gaba ɗaya ba bi iznillahi ta'ala wani lokacin in aka dawo sai a sake koda mai mitawa ba makara za a yi ba babban abu dai ya zama cewa darasin nan da ta sa yau Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya ruwato wani hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lafazin haddathana lafazi ne daga cikin alfazin at-tahammul na hadisi a wurin malamai kuma yana cikin a'la maratib alfazin at-tahammul tahammul ana nufin daukar hadisi zaka ji ana cewa haddathana ko akhbarana ko anba'ana yawwa to a'la wanda yafi kowanne tasrihi akwai irin su ga haddathana akwai sami'tu yawwa in ka karanta littafin mustalah hadisi zaka karu da wannan babi din yace wa huwa as-sadiqul masduq annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam shine as-sadiq mai gaskiya duk abin da annabi ya faɗa gaskiya ne annabi baya ƙarya sallallahu alaihi wa sallam al-masduq kuma abin gaskatawa wato duk abin da ya faɗa to ana gaskata shi a ciki ba dama ya zama ya faɗi wani abu ka sami abin da ba za ka gaskata ba a ciki sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi shi yasa ake sai wannan hadisi na hudu hadisi sadiqul masduq domin yana cikin hadisan da suka shahara da wannan uslubi kuma ba kasafai akan sami irin wannan uslubin a cikin littafin hadisi wannan maganar ta Abdullahi ibn Mas'ud
yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari shi kuma mai gaskiya ne abin gaskatawa malamai sun ce akwai wata hikima ta amfani da wannan lafazin a wannan babu me hikimar sun ce wannan maganar da zamu zo mu ji magana ce ta wani abu da ya shafi gaibi gaibin nan yana da alaka da halittar dan adam yana dan tayi a cikin mahaifiyarsa a mahaifar mahaifiyarsa wannan kuma wani abu ne wanda kafin zuwan ilimin wato zamani na sciences da za a sa wani abu a ji a iya bambancewa ko ta hanyar numfashi ko ta hanyar girman halittar da ke ciki a iya ganowa ga meye a ciki a iya gano namiji ko mace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da wannan ilimin ma'ana kafin wannan abun babu wani mutum da ya san za a iya gano meye a cikin mace namiji ko mace ne ko da rai ma ko babu rai haka dai ko ba haka ba ashe kenan akwai malamai suka ce wannan tahyi'a ne me ma'anar tahyi'a kaman a sa zukatan su shirya cewa ga wani abu nan za a gaya musu za su yi wahalar fahimtarsa amma abin da ake so a wurin su kawai shine su gaskata shi kar su sa hankalin su a ciki shi yasa aka ce wa huwa sadiqul masduq shi mai gaskiya ne abin gaskatawa saboda abin da zai faɗa din nan wani babban abin mamaki ne ba a taba samun wani ya faɗi irin sa ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin zamani a wancan lokaci na girkawa da menene duk bai kai wannan wato ci gaban ba shi yasa abin da malamai suka faɗa kenan dalilin da yasa kenan aka kawo wannan lafazin as-sadiqul masduq dan a samu isti'dad nafsi zuciyarka ta natsu akan cewa eh akwai wani abu da zai zo za a gaya maka wanda yana da bukatar kai tunani kansa shi yasa wannan maganar ta yaya ake halitta dan adam a cikin mahaifiyarsa tana da muhimmanci yana cewa inna ahadakum lalle dayanku yujma'u khalquhu ana tara halittarsa ne fi batni ummihi a cikin mahaifiyarsa 40 يوما نطفه اي في حاله كونه نطفه لمده 40 يوم معنى انا ترى حلته السنه يبقى زي زما har kwana 40 a matsayin me dugon maniyi wanda ya takuda namiji da mace a cikin mahaifa ke haka zai zauna har kwana 40 ثم يكون علاقه sannan sai ya zama gudan jini ma'ana sai ai transforming din sa sai ya juya ya canza yanayi sai kuma ya zama wato gudan jini daga ruwa na maniyi thumma yakunu mubghatan mithla dhalika sannan sai ya zama wato gudan tsoka bayan wannan shine mubgha kun san wannan ilimin wa zai iya fadin wannan magana idan ba wahayi akai masa a lokacin da babu harkar bincike shi yasa akwai wani malamin embryology haka kuke ce wannan fagen ko wato harkan ilimin janin wato dan tayi a cikin mahaifar uwarsa wani kwararre ne ana cewa duniya ba wanda ya kai shi sanin wannan fanni din wani likita ne babba a Canada suka ce wani lokaci wasu likitoci daga Riyadh Saudi Arabia suka aika masa takardar gayyata ya zo Riyadh ya shaidi wani abu ya zo ya yi musu lecture akan wannan fanni na embryology da makamantansu to sai suka yi masa tambayoyi cewa wannan abun na bayanin matakai na halitta na dan adam a cikin mahaifiyarsa yaushe kuka gano shi yace ai wannan ba a dade da gano wannan fagen ilimin ba kuma yana daga cikin fanni mai wahalar fahimta ya musu bayanai dai sosai suka ce to mu muna da littafi wanda aka saukar wa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin sa akwai bayanin wannan matakan suka kawo masa wannan aya ta suratu farkon suratul mu'minun kuma suka kawo masa wannan hadisi din cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ga abin da yake aka fassara masa da turanci ya zauna ya karanta yace yanzu wannan maganar an faɗe ta 1400 an wani abu ago wato shekara 1400 da wani abu da suka gabata suka ce eh kwarai da gaske gashi ya bude Qur'ani ya ga cewa ba wani abu ne da aka cusa daga baya ba shine ta ya tattara wannan ma'lumat ya tafi ya ta tunani a kansa bayan wata guda ya musulunta
waɗannan in abubuwa suna nan da yawa suna faruwa a rayuwa shi yasa za ku ga wato masu ilimin nan na sciences Allah madaukaki ya ba su hanyoyi da yawa na fahimtar halittar Allah da imani da alqur'ani da abinda Allah madaukaki ya faɗa ya ba da labarin zai faru wato fiye da sauran mutane saboda sun samu damar su karanta waƙiin abin yadda yake sun ga wahalar da ake sha kafin a tabbatar da abubuwan matakan da suke bi na experiment abi kaza sannan azo kaza abi kaza sannan azo kaza kuma Allah madaukaki dai shine mai ikon sa wajen abinda wato zai yi na shiryar da bayin sa kun ga shi wannan fannin nasa shine sababin shiryar sa da Allah madaukaki ya so shi shirya har kuma yanzu yana nan musulunci to sai yake cewa thumma yursalu ilayhi almalaku sannan za a aiko da mala'ika zuwa gare shi shiwa shi wannan dan tayin lokacin da yake cikin mahaifiyarsa fayanfuhu fihi ruha sai shi mala'ika yanfuhu fihi ay fil janin arruha sai hura masa rai ya busa masa rai ma'ana kun ga kenan ashe ana busa ran mutum ko halitta bayan ya kwana nawa a duniya 40 sau nawa sau uku yawwa kwana nawa 120 shine wata nawa wata hudu to bayan wannan lokacin ake busa wa mutum rai shi yasa malamai a littafin fiqhu suke tasa suke maganganu akan hukuncin zubda ciki idan mace ta zubda ciki suna cewa in ya kai asalin sa haramun ne sawa'un a farko ko a ƙarshe sai idan akwai larura misali ba ta da lafiyan da lalle ba za ta iya haihuwa ba da makamantan irin waɗannan kuma alƙali ko liba likita shine zai karrara cewa eh wannan ba za ta iya amma idan har aka bari ya kai wata hudu har aka busa masa rai suka ce to an yi kisan kai har suka yi maganganu akan akwai diyya ko babu diyya saboda me duk dogaro da wannan hadisi din na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa busa rai yana faruwa ne bayan kwana 120 wato bayan wata kun ga wato ilimin addinin musulunci ba haka kawai fassara hadisan ne kawai a wuce ba akwai ilimomi da yawa hadisi ɗaya da aka zauna kai ta bayanin me yake cikin sa na ilimomi da sharhi sai ka dade sai yasa kuke ganin a sharhi hadisi kadan sai ga an rubuta ma'anoni da yawa a cikin sa wannan kuma shike tabbatar da abin da muka karanta a farkon wannan littafi na me cewa waɗannan hadisai sunan su mene jawami'ul kalim yawa me jawami'ul kalim kalmomi taƙaitattu wanda suka tara ma'anoni manya manya masu yawa masu girma yawa sallallahu alaihi wasallam yace wa yu'maru bi arba'i kalimati sai a umarci mala'ikan ya rubuta abubuwa guda hudu bi katbi rizqihi da rubutun arzikin sa ma'ana me zai ci me zai zama a aikin sa na yau da kullum wa ajalihi da ajalin sa yaushe zai mutu wa amalihi da kuma aikin sa zai aiki kaza zai yi kaza zai yi kaza duk sai a rubuta wa shaqiyun aw sa'id zai zama mai shaqa'i ne ma'ana wanda ba shi da rabo a lahira a ƙarshe ya zama dan wuta ko kuma wanda zai samu farin ciki ne da rabo kuma ya shiga aljanna a lahira duk waɗannan abubuwa za a rubuta shaqa'i da sa'ada abubuwa iri biyu ne akwai na duniya akwai na lahira sawa'un duk waɗannan abubuwan guda biyun za a rubuta a duniya zai zama cikin tsananin kuncin rayuwa ne da buksi da talauci da rashin natsuwa da rashin kwanciyar hankali wannan shi ma shaqa'i ne a duniya a duniya zai zama yana cikin kwanciyar hankali ne da natsuwa da kuma wato samun walwala ta rayuwa ko kuwa ba haka ba sannan a lahira kuma shi ma haka Allah ya samu dace Allah ya bamu sa'ada duniya da lahira sai yace fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu malaman hadisi sun ce wannan magana daga nan inda aka ce fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu magana ce ta Abdullah ibn Mas'ud shine ababin hadisi malaman musallam hadisi suke cewa idraji shine shigar da wata magana daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin a shigar da wata magana ta sahabin amma cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da an yi bayani ba har sai ka fahimci kamar ta annabi ce mun gane yawa sun ce wannan rantsuwar da zamu ji ƙarin bayani ne akan waccan magana amma daga Abdullah ibn Mas'ud sai dai duk da haka malamai suna cewa irin waɗannan maganganu irin su Abdullah ibn Mas'ud sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama lam yakunu yaquluha min tilqa'i anfusihi baya cikin abubuwan da zai kasance ko ya dace da su a ce sun fade su da san zuciyarsu lalle ya zama sun taba jin su ne dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma har ya buga rantsuwa akai domin wannan abu yana da alaka da wani abu ne wanda ba wanda ya san shi sai ba yadda za a ka san shi idan ba wahayi akai ma don haka har ya rantsa kuma ya ce fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu to lalle abin nan agun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi don haka koda ya zama da idraji lafzan to ma'anarsa dai mimma yutalaqa ko kuma mimma yurfa'u ila annabi sallallahu alaihi wasallama hukman qala fa wallazi la ila fa wallazi la fa wallahi ne a wurin ku ko fa wallazi to nan kaga sai rubuta fa wallahi to fa wallahi shi fa wallahi allazi la ilaha ghayruhu yace na rantse da Allah wanda babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi inna ahadakum lalle dayanku la ya'malu bi'amali ahli aljannati zai aikata aiki irin na ƴan aljanna yace la ya'malu ya zo da shi da sigar mudari'i dan ya nuna me da sifa mustamirra zai zo ya doge a ganshi yana ta aiki irin aikin ƴan aljanna la ya'malu bi'amali ahli aljannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un har sai ya zama ya kusa mutuwa ma'ana dab da mutuwa sai ya wasafta abin da wani misali cewa abin da ke tsakaninsa da wannan shiga aljanna din shine ma'anar mutuwa domin idan mutum ya mutu ai magana aikin sa kuma da hisabin sa magana an gama dai an ga an determine an san inda zashi yawa dogaro da abin da ya mutu akai to har sai ya zama ba abin da ya rage tsakaninsa da ita aljanna sai zira'i daya ma'ana dab da mutuwa fa ya'malu yawa hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitabu sai wancan rubutu da aka rubuta masa nan karka fassara da littafi ana nufin rubutu sai rubutun nan da aka rubuta a kansa na cewa zai zama shaqiyun aw sa'idun dinta sai ya zama yayi aiki ya rigaya a kansa ma'ana in an rubuta cewa wannan mutumin ba dan aljanna bane to sai aka ganshi yana aiki irin na ɗan aljanna a wata riwayar an zo da ƙarin fi ma yabdu lin nas yana aiki irin na ƴan aljanna ga yadda yake bayyana ga mutane amma a zahirin sa Allah ne san da matan ya yake to sai ku ga ya koma kuma ya juya kafin mutuwa sai yana aiki irin na ƴan wuta sai ya mutu sai ya shiga wutan saboda dama an riga an rubuta ga wutan ma'ana dai kenan al a'malu bil khawatim to wannan shine abin da malami yake nufi da ma shi yasa wannan unwani din yace al a'malu bil khawatim ayyuka ana kallon khatima ne shi yasa da'iman ake cewa nas'alu Allaha husnal khatima muna roƙon Allah madaukaki ya sa mu mutu a kyakkyawar wato me kyakkyawar karewa ya ma'ana mu mutu akan aikin alheri domin me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa duk mutum ana tashin sa ne akan aikin da ya mutu yana yi wannan min haitu magana abin da ya shafi ba'as kenan sannan kuma halin da ya tashi akai ko ya mutu kai akai to akan wannan abin da yake aikatawa na ƙarshe na ayyukansa to akan sa za a yi masa hisabin shine kuma sakamakon sa zai zama kun ga abin ashe akwai me akwai tsoro haka ne ko ba haka ba lalle mutum ya yarda da kaddaran nan sannan kuma a lokaci guda kar ka zo ka ce a to shi tunda fa abin haka ne to me fa'idar ma a aikin kaji inda shedan kuma yake sake zagayo maka to a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wa annabi da wannan tambayar sun ce idan dai har ya zama an riga an rubuta dan wuta da dan aljanna duk an riga an san su tun kafin halittar sammai da ƙasa da shekara 50 sahabbai suka tambaye annabi fa fimal amal to don me zamu yi aiki me fa'idar mu yi aiki wace amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu sai ya ce ibalu ku yi aikin da aka umarce ku fa kullun muyassar lima khuliqa lahu kowanne ɗaya daga cikin ku za a yassare masa ne ya aikata abinda aka rubuta ko abinda aka halice shi domin ya aikata in aka halitta ko aka rubuta cewa za ka yi aiki irin na ƴan aljanna daga farkon rayuwa har ƙarshe to hakan zai zama idan kuma aka rubuta za ka yi aiki irin na ƴan wuta daga farkon rayuwa har ƙarshe to hakan zai zama in aka rubuta za ka yi aiki irin na ƴan aljanna a farkon rayuwa a ƙarshe kuma ka yi irin na ƴan wuta to hakan zai faru sai Allah ya juya abin ka koma aikin a ƙarshe dai ma'ana aikin nan dai shine ai ba cewa aka yi zaka mutu akan halin aikin aljanna kawai sai a dauke kuma akai ka wuce ba wannan ai ba haka ba wannan zalunci cewa akai za a juya maimakon ka ci gaba da aiki irin nan aljanna sai kawai ka juya sai ka koma irin aiki ne wuta ashe kenan kai ne zaka canza aikin naka ina fata mun fahimci wannan abu yana da muhimmanci kar ka zo ka dora ma Allah hujja ka ce a Allah ai kai kace kaza kai kace kaza yauwa abinda zaka mutu akai din akan aikin naka ne dai amma maganar tana nan akan wannan zabi da aka baka ka zabi ka canza da kana aikin kirki sai ka canza sai ka koma aiki mummuna to idan ka mutu akan wannan mummunan aikin kai ka zaba haka kuma aikin kin aka kalla aka yi maka wannan hukunci ina fata mun fahimci wannan abu yawa to shine sai yake cewa fa yadkhulaha sai kuma ya shige ta ita wuta din wa inna ahadakum kuma lalle dayanku la ya'malu bi amali ahli an-nar zai aikata aiki irin na yan wuta a rayuwarsa zai rika aikatawa hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un hasa ya zama ba abin da ke tsakanin su da ita sai zira'i daya ana ya kusa mutuwa fayasbiqu alaihi alkitabu shi ma sai abin da aka rubuta masa din nan ya rigaya ya tabbata ma'ana akan sa fayamalu bi amali ahli aljanna sai kuga ya koma yana aikata irin aiki irin na yan aljanna domin haka aka rubuta masa zai aikata fayadkhulaha sai kuma ya shige ta mun fahimci wannan hadisi akwai rikici ko ba rikici in ka fahimci wannan babu baka da wani rikici yawa ba wani rikici a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kawo mana rikici a cikin addini ne maganganun sa kuru-kuru suke in zaka hada da aqida da tauhidin ka bauta ma Allah kuma ka bu umarnin Allah kullun ka bu umarnin abin da ke cikin alqur'ani to ka zauna lafiya yawa ba wani wanda zai zo ya wata hujja ce ai tunda an fadi wannan abun ashe mutum zai ma iya yin ta aikin a zo ita zuwa masallaci yana zuwa ko karatu yana kaza da kaza can kuma a gashi sai ma ya zo ya juya ya zama ba hakan ba sai ya ce bari ya daina aikin to tayu yana daina aikin nan sai ya mutu akan ya daina aikin shikenan kenan ya zama dama an rubuta masa hakan ne wannan shawarar da ya dauka yanzu ita ce yasbi ku alaihi kitabu ko ba haka ba shi yasa malamai dama suka ce mai alqadaru sirrul lahi ta'ala yawa shi imani da kaddara din sirri ne na Allah tunda ko sirri ne na Allah karka jefa hankali ga ciki kawai kai imani da nassin qur'ani da nassin hadisi sai ka zauna lafiya yau kai kuma aikin da Allah madaukake sai ka aikata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace ya kuma tabbatar da mu akan addinin sa daga farkon rayuwa har zuwa ƙarshe ya sa kuma abin da ya rubuta mana din nan shine shiga aljanna baki ɗayan mu da muke cikin wannan masallaci da kuma ma wanda ba cikin wannan masallaci din wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in daga cikin tambayoyi na satin da ya gabata akwai to dama wani yana cewa ina neman ƙarin bayani akan wannan lokaci biyu idan ana bin ka sallar azhar sai lokacin sallar asar yayi kuma an shiga sallah shin zaka zabi zaka bi wannan mutane ayi da kai daga baya karama ko sai kai azhar jiya na dan mana tambihi akan da Allah mu rika kokari muna rubuta tambayoyin da suke da alaka da darasin wannan zai sa mu ƙara fahimtar darasin domin kuma zai bawa wanda yake karantarwa siƙa da gamsuwa cewa abin da yake faɗan nan fa ana fahimtar sa idan ka tambayi wani abu ko zai zama cewa ka gama gane komai da komai baka da rikici to alhamdulillah wannan ko abun alheri ko kuma ya zama cewa lallai ma baka fahimci me ake yi ina fatan mai kokari kamar yadda wannan gashi shi ma har mamaki ya bani yana tambayar wai shin gaskiya ne Bil'am dan Ba'ura yayi zamani da Annabi Musa na Allah yanzu wannan tambaye me alaƙar ta da abin da muka karanta ba da wani alaƙa to mu yi kokari da Allah muna tambayar abin da ba wai ana nufin karka tambaye abu tayu mutum yana cikin wani hali hakika yana buƙatar wannan ilimin to ba a haramta masa ba za a ce ba za a amsa masa ba yawa tunda abin da ya dame shi kenan ya tambaya kuma sannan kasancewar ma ya zo wurin karatu alheri ne har ya tunanin wani abu ya dame shi ya tambaya shi kansa alheri yawa wannan ba a discouraging mutum amma dai akwai buƙatar mutum ya zama cewa tambayar da zai yi ta fi alaka da shi wannan darasi idan mutum ka samu mutane suna sallah baka yi sallar azhar ba sai ka zo ka samu ana la'asar a takaice zan ba da amsar babu laifi ka bi su sallar la'asar din nan da niyyar azhar kake bambancin niyya ba komai a cikinsa
kai kabbarar harama da niyyar sallar azhar kake sai ka bi limami yana sallar al'asr in ka tashi kuma sai kai sallar al'asr cikin wannan baka da matsala akwai sabani na maganganun malamai amma wannan daidai ne bisa hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam me tambaya kan bal'am dan ba'ura to gaskiya ba dan dai Allah ya sa ina da horo butun da nayi akan wannan abun ba da zan ce masa gaskiya wannan tambayar ba abin da zan ce maka kanta na farko yana da alaka ne da abin da ya shafi tarihin Yahuda Bil'am dan Ba'ura wani mutumi ne Yahudawa suka kawo kissarsa a cikin littattafan su kuma har malaman mu na tafsiri suka ruwaito waɗannan kissoshin a cikin littafin tafsiri da aka kissoshi ne da ake ce ma me Isra'iliyat riwayat na Isra'iliyat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida akan su menene ka'idar la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum sannan ya fada a wani hadisi haddithu an bani isra'il wa la haraj man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar ku yi riwaya daga bani isra'il dan yin riwayar mujarradan ba matsala abu daud ya rawaito hadisi wanda a cikin sa malamai a sharhin sa sun yi mana bayani cewa abinda ya zo a cikin wato littafan annabawan da suka zo kafin ko kuma addinan da suka zo kafin musulunci mu duba shi in ya dace da alqur'ani ko ya zo a wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mu karbe shi amma saboda ya dace da abin da ya zo a gurin mu kuma abin da ya zo a wurin mu shi zamu karba in zamu dauko wani hukunci ma to wannan zamu karba saboda me wannan dama ba mu bukatar su gashi muna da irin sa mun fahimci wannan tayi in kuma ya sabawa abin da yake tare da mu na Qur'ani ko hadisi to shi kuma sai mu jifa shi ba za mu yadda da abin da suka faɗa ba in muka samu abu a Taura Old Testament kenan da suke cewa ko kuma Injila New Testament duk da dai ba su ne hakikanin At-Taura ta Annabi Musa da kuma Injila ta Annabi Isa na hakika ba yau babu su gaba ɗaya sun bata su din su suka faɗa da kansu cewa sun bata wannan wani ne bayan tafiyar Annabi Musa da lokaci da karni 8 aka samu wani mutum sunansa Ezra bayan sun dawo daga Babil sai yace shi yana tunanin ya haddace abin da aka saukar Annabi Musa din nan gaba ya tuno shi gaba ɗaya abin da yake tunanin ya tuno din sai ya rubuta to shine wannan Bible din da ke hannun mutane amma na Annabi Musa babu shi haka na Annabi Isa to idan ya saba mu abin da ke tare da mu na Qur'ani da Sunna to sai mu watsi da shi ba za mu dauka ba tsayi hali na uku in kuma bai saba ba kuma bai yi daidai ba mu samu wani lafazi da ya daidai da shi ba mu samu kuma abin da ya saba masa ba to shine sai mu yi amfani da wancan hadisi na la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum ina fata mun gane wannan sosai kar mu gaskata kar mu kareta ma'ana mu kyale shi yadda yake to wannan shine hukuncin ar-riwayatul isra'iliya ku rike shi yadda ya kamata wannan maganganu su suna da wani wata kissa suka samu wannan bawan Allah suka dora masa wato karan tsana wani mutumi ne sunansa Bal'am dan Ba'ura wai suna da awar cewa wai da annabi ne sai wata rana aka sami wani sarki daga cikin sarakunan wata kabila ana ce mata kabilatu Mu'ab al-Mu'abiyun ana ce masa Ibn Saffur sai ya kira shi wai ya zo ya la'anci Yahudawa ya la'anci bani Isra'ila shi wannan sarkin Mu'abawan ba dan bani Isra'ila bane sai shi mutumin yana tunanin ya zo ya tsine musu wai sai Allah ya sani sai ya zo wurinsa wai Allah ne ya zo gunsa ya ce me ya faru shi kaji waɗannan mutane da suka zo gunka me ya kawo su ai sun zo ne wai sarkin Mu'ab ne ya aiko su domin in la'ani bani Isra'ila sai ce to karka tsine musu in ji Allah wai karka tsine bani Isra'ila domin a gurinsu wai su ƴaƴan Allah ne shikenan sai ya fasa sai ya tafi sai aka sake aikowa wani lokaci bai fayi tsinuwar ba aka sake aikowa wani lokaci Allah ya sake zuwa ya hana shi wai wannan abun muhawalar guda biyu
an ce ya tsine bai fa tsine din ba shine mala'iku su banu isra'ila gabaɗaya suka tsine masa suka ce wai annabi ne wai saboda wannan tunanin da mai zai tsine yahuda aka kwace annabcin daga gurin su bai yi tsinuwar ba wannan abin da yake a cikin littafan su ke yawa don haka wannan a bayan zamanin annabi musa ne dai a dunkule aka yi wannan abin babu mu ba mu da bukatar sa kuma hasaba abin da su suka faɗa a littafin su malan don Allah ya mu'amalar mutum musulmi da kafiri idan sun kasance makwabta za ta kasance to shi ma wannan ba cikin darasi bane amma yana da cikin abubuwa da dama masu muhimmanci da ya kamata musulmi ya sani cewa musulmi tsakaninsa da kafiri babu soyayya ta zuci domin addini ma'ana ka so shi saboda addininsa ba za ka so addininsa ba ba za ka so shi bisa wannan addinin ba ka ce kana son addininsa na kirista ko kana son addininsa na kaza ko ka taimaka masa akan aikin addininsa amma haƙƙin makotaka ko da ba musulmi ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya imantar da mu wajibi wato mu kyautata wa makwabci ko da ba musulmi ba ka zauna da shi lafiya kar ka cutar da shi abin da yake na haƙƙinsa ne ka bashi kada ya zama cewa kai wani abu zai cuce shi wajen makotakarka ko dore katanga kan katangarsa ba tare da izininsa ba ko wani sauti da zaka rika sa sautin ka daga shi sosai ya dame shi duk waɗannan abubuwan in dai zai cutu zai damu to karka cuce shi karka rika zuwa kana ganin cewa to ar manza meye idan an cuce shi a'a musulunci ba akwai mana wannan abu ba musulunci ya koyar mana yin adalci mutum koda ba musulmi bane kai masa adalci kuma ka kyautata masa makotaka wani abu ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da makoci bai hudi har ya tashi wata ran ya shiga ya gaishe shi dan sa ba shi da lafiya dan bai hudi ba shi da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga gida ya kuma gaishe shi ya duba shi har yake ce masa ka musulunta mana kai kuwa to wannan yana daga cikin abin da mu ba mai in muka ce muna mu'amalar da su to kuma sai a saki jiki ba a kira su zuwa ga addini yau ya kamata in aka samu dama tunda Allah mulki ya ba mu dama mu rika mu'amalar da su mai kyau da makwautaka to mu rika kokari muna kiran su zuwa ga addini ba an ce daga ka hadu da shi kuma to kai ka bar musulunci ka zo ka fara tunda kai ba kamar annabi bane yauwa ka fara da jansa da hankalinsa ka bi ta wani abu da yake so ka dan bashi kyautar littafi ya je karanta da irin yaran da yake fahimta ka tattauna da shi akan wani abu wani ma har ta hanyar abin duniya ba shi kyautar kaza me yasa Allah madaukaki yasa a cikin waɗanda ake ba zakka wal mu'allafati qulubu musulmi ne kafirai ne ka dauki zakka ka je ka wa kirista wani sai ce ya za a yi ba kirista zakka Allah ne ya ce amma saboda ana mai fatan zuciyar nan za a iya sayanta ashe idan mutum ya musulunta ko da dan abun duniya ne wata rana niyyarsa za ta iya zuwa ta canza kuma Allah madaukaki zai karbi musuluncinsa wannan ayar da ta bada umarnin a bada zakka tana nuna mana wannan abu mun fahimta yau don haka ashe mu'amala ba a takaita ta ga kawai sai yan uwanka musulmi za ka kyautata wa lokaci yayi to mu tsaya haka Allah ya sa mu dace ko tuna mun akwai ita akan wannan mu'amalar ta mu'amala da wanda ba musulmi ba za mu ji wata kisa insha Allah ba manta muku tuna mu Allah ya kyauta wannan ne wani wannan tana alaka da karatu to ba laifi insha Allah sai mu karanta wannan